sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21, da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masauraro barkamu da dawowa wannan shirin na musamman da ni Nasiru Adamu yake kai zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka da Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bayanan hukumar zaben Najeriya akan babban zaben Amurka gobe Talata.
Amerika kaman binciki ne na demokradiya. Ana campaign ba tare da tashin tashina ba, sai dai ana tattakan juna ta wajen kaman akida, yan jarida suna da taka rawa ta bannin yada akidun wayannan yan takarar
lokacin zaben fakar da mata kike tunanin ranar zabe za su kaje fa kuriya ka tashi ka je kanin da kike fa kuriya ka je fa kuriya ka kuma aje ka sai ranar da kike zabe sannan sai a kirga maka ita
kazalika muna da wasu ra'ayoyin jama'a duk akan wannan babban zaben a Niger ma da ake shirin babban zabe a watan gobe hukumar sadarwa ta bayyana ka'idojin labaru a lokacin zabe muna da shirin ajina shan kwaya da shirin jaridun Najeriya za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka farko ga labarun duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sarfi da Hashin Gumel
Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun ziyarci jihohin da ake wa lakabi da fagen daga a jiya Lahadi don ƙara magoya bayan su ƙarfin gwiwa kwanaki biyu gabanin zaben kasa na gobe Talata domin neman wa'adin shekaru hudu a fadar White House Trump ya fara ziyarar tasa ta zuwa jihohi biyar da yankin Macomb na jihar Michigan jihar da ba zato ba tsammani ya samu nasara da kuri'u 11,000 a zaben 2016 kan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. Yau Litinin Trump zai halarci wasu taruka biyu a Michigan ciki har da maimaita yakin neman zabensa na ƙarshe daga shekaru hudu da suka gabata a wani taron gangami da za a yi cikin dare a birnin Grand Rapids da ke da mafi akasarin masu ra'ayin mazinjiya a yammacin jihar ta Michigan. Amma zaɓukan jin ra'ayin masu zaɓe na baya-bayan nan na nuna cewa Biden ne ke da fifiko akan Trump a jihohin Michigan da Wisconsin sai kuma mai yiwuwa a Pennsylvania jihohi uku da a baya jam'iyyar Democrat suke zaɓa amma Trump ya yi nasara shekaru hudu da suka gabata amma Biden ke fatan kwatowa dukansu Trump da Biden sun sha ziyartar dukkanin jihohin uku inda Trump ya gudanar taruka hudu a Pennsylvania a ranar Asabar shi kuma Biden ya gudanar taruka biyu a can jiya Lahadi jama'ai sun ce kasa da mutum daya cikin hudu ne suka halarci zaben raba gardama na kundin tsarin mulki jiya Lahadi a kasar Algeria duk da kokarin da gwamnati ta yi na karfafa masu zabe gwiwa su fita zabe a matsayin wata dabara da juya batun rikicin siyasa da ya faru a bara shugaban kasa Abdulmajid Tabon da rundunar soja mai karfin fada a ji a kasar sun gabatar da sabon kundin tsarin mulki a matsayin wata alama da ke nuna cewa sun magance dalilan da suka haifar da fushin jama'a wanda ya haifar da zanga-zanga mako-mako da ya shafa fiye da shekara guda ana yi da karfe 10 na safe yau Litinin ne ake sa ran sanar da sakamakon zaben koyaya masu kada kuri'a a zaben na jiya Lahadi kashi 23.7 cikin 100 ne kawai suka fito a cewar hukumar zaben ta kuma nuna rashin goyon baya ga yawancin mambobin zanga-zanga titin Herak waɗanda suka yi tir da zaben a matsayin an shirya shi ne don rufe musu baki har ila yau watakila annobar coronavirus ma da ta addabi duniya ita ma ta kawo cikas a zaben inda a ranar Asabar Algeria ta samu sabbin kamuwa da cutar haɗari uku jam'iyya mai mulki a tsohuwar jamhuriyar Soviet ta Georgia tana ikirarin samun nasara biyo bayan zaben yan majalisun da aka yi ta fama da shi ranar Asabar amma yan adawar na zargin cewa an tafka magudi a zaben kuma suka gudanar da zanga-zanga a wajen majalisar jiya Lahadi don nuna adawa sakamakon farko ya nuna jam'iyya mai mulki GD karkashin jagorancin mai arzikin nan Bidzina Ivanishvili ta samu kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un a cewar jami'an zaben jam'iyyar adawa ta UNM ta tsohon shugaban kasar Michael Saakashvili ita ce ta biyu da kashi 27 cikin 100 wadda ke biye da ita kuma da kusan kashi 4 cikin 100 ita ce European Georgia wato EG jam'iyyar da ta balle daga UNM a shekarar 2017 gaba ɗaya dai akwai jam'iyyun adawa guda 8 jam'iyyar mai mulki ta ayyana nasara jim kadan bayan da aka sanar da hasashen farko ta ce zabukan wani ci gaba ne kuma hakan zai samar da gwamnatin haɗin kai labaran duniyar da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Jami'an tsaro a babban birnin kasar Belarus sun tsare mutane fiye da 200 a zanga-zangar adawa ta baya-bayan nan da aka yi game da zaben shugaban kasa da aka yi rikici makonni 12 da suka gabata. Dubun dubatar masu zanga-zangar suka fito jiya Lahadi domin su yi gangami a birnin Minsk a wani bangare na zanga-zangar da ake gudanarwa kullun da ke neman shugaba Alexander Lukashenko ya yi murabus da kuma sake sabon zabe. A cewar wani jerin sunaye da kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Vyazna ta wallafa kusan dukkanin mutanen an tsare su ne a birnin Minsk. A jawabinsa na farko a bayyanar jama'a game da zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi, sarkin Thailand Maha Vajiralongkorn ya nuna kauna ga masu zanga-zangar waɗanda suka yi kira da a takaita ƙarfinsa. Muna kaunarsu duka daya, inji Sarki Vajiralongkorn ga wani dan jarida daga tashar Channel 4 News. Lokacin da aka tambaye shi ko yana son yin sulhu, sai sarkin ya amsa da cewa Thailand ita ce kasar sasantawa. Zanga-zanga wacce galibi ɗalibai ne ke jagorantar ta, an yi kira da farko ga Prime Minister Firuz Chan-ocha da ya sauka, amma kungiyar ta kuma yi kira da a sauya tsarin masarauta. Wani yunkuri da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar, inda cin mutuncin masarauta na iya haifar da hukuncin ɗaurin lokaci mai tsawo a gidan yari. Kalaman na sarkin sun zo ne yayin da ya haɗu da masu zanga-zangar goyon bayansa, sanye da riguna ruwan ɗorawa suna nuna goyon bayansu ga masarautar. An samu arangama tsakanin ɓangarorin masu zanga-zangar biyu a makonnin da suka gabata.
Labarun duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Farko ga bayanan hukumar zaben Najeriya da ke zuba ido kan zaben Amurka da zai gudana gobe Talata. Hawa Umar ba mu wannan rahoto bana.
Masu azancin magana dai suka ce cin tuwon kishi ya ramako. Hukumar zaben Najeriya na daga manyan cibiyoyin da ke zuba ido kan lamuran babban zaben Amurka da za a fifafatawa tsakanin shugaba Donald Trump na Republican da Joe Biden na Democrat. Kakakin hukumar zaben Najeriya Nick Dazan ya ce sakamakon annobar corona ofishin jakadancin Amurka bai gayyaci cibiyoyi don duba lamuran zaben ba, amma duk da haka hukumar na zuba ido kan zaben ta duba duk halin da ake ciki daga manyan kafafen labaru na duniya. Dr. Dazan, wanda ya lura akwai bambancin zaben Amurka da na Najeriya, ya ce akwai manyan darussan zabe cikin lumana da za a ci gaba da koya daga Amurka.
Amerika kaman binciki ne na demokradiyya, ana campaign ba tare da tashin tashina ba, sai dai ana tattakan juna ta wajen kaman akida. Yan jarida suna da takarawa ta fannin yada akidun wayannan yan takara, kuma ana mahaura yanda ya kamata, yanda kowa zai finci aniyan kowane dan takara. Muna duba yanda ake tsara zabe ta wajen ko kada kuri'a kamun lokacin ko kuma ranar zabe da kuma kada kuri'a ranar zabe. Muna dubawa mu ga yanda mu ma za mu inganta zaɓuɓɓukan mu zuwa gaba.
Shi ma da yake sharhi masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ko me dan takara zai furta a Amurka sai samu waɗanda za su mara baya, don tsarin demokradiyya na bada ƴanci ga furta ra'ayi da matsaya ta gaskiya, abinda ke ran mutum da kuma muradin da yake neman cimma.
Amerika tana da wani tsari wanda duk abinda kake so kai a rayuwarka sai tsari kake, duk shirman da kake so kai ka zaba ka zama ɗan iska ka zama abinda kake so ka zama. Amma in aka zo shugabanci suna fitar da tsari sosai wanda sai sun tabbatar cewa wanda suka fitar da shi shugabancin su ya zama ingantaccen mutum ne wanda ko ina ka ɗaga shi a duniya sai ga mutum yana shugaban ka kasa America an ce ai tun yana shekara 16 ya taba shan wiwi saboda haka wannan zai zo in shafar sa to ba taba samun canji ba sai akan Trump din laifin duniya an tsora mishi amma Amerikawa da yawa sun haɗu suna cin shi kuma suna bin shi kuma har yanzu yana da gagarumin mabiya baya wanda su ba su damu ba ko a mutu ko a yi
Dr. Faruk ya kuma karfafa yancin kada kuri'a a Amurka ta hanyoyi daban-daban da hakan baya sa kuri'ar mutum ta salwanta
ita Amerika ba ta da hukumar zabe ta kasa kusan kowace jaha tana yin tsarin da za a yi zaben ta ta kuma bawa wasu zababbuwan lokaci ko kuma ma'aikata manyan ma'aikata damar da su ne za su tafiyar da zaben idan lokacin zabe ya zo wasu jihohi suna bari sati ɗaya sati biyu ma kafin lokacin zabe idan ba ka da damar da kake tunanin ranar zabe za ka jefa kuri'a ka tashi ka je kanin da ake jefa kuri'a ka jefa kuri'a ka kuma ajiye ta sai ranar da ake zabe sannan sai a kirga maka ita
masu iya magana dai suka ce demokradiya dandalin faɗin albarkacin bakin ka kuri'arka yancin ka Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
har ila yau kan babban zaben na Amurka wakiliyar mu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta dauko mana ra'ayoyin jama'a
yayin da ake shirin gudanar da zaben shugabancin Amurka a gobe 3 ga watan Nuwamban nan da muke ciki ana ci gaba da hasashen ɗaya daga cikin manyan ƴan takarar zaben kasar shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da tsohon mataimakin Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne zai lashe zaben kazalika daga cikin manyan batutuwan da suka fi daukar hankali a zaben shine yanda bulla annobar COVID-19 ya yi matakar tasiri wajen kashe sama da Amurkawa 230 na ji ta bakin Dr. Abdul Hakim Garba funtuwa masani kuma mai sharhi kan harkokin kasashen waje
gaskiya an dade ba irin wannan zaben ba saboda ba wai zaben a zaben shugaban kasa ne wato kawai ana kokari ne a mai shugaba Trump referendum saboda yanda ya handle din coronavirus din a kasar duk wanda yake bibiyan siyasa da kuma abubuwan da suke tafiya zai gane cewa tsakani da Allah bai rike wannan issue na coronavirus din da kyau ba masalan ciwon lafiya bai ma yadda da abubuwan da suke fadi ba shi da abin da ke gaban shi ya za ya ci zaben sa
ga kuma ra'ayin masanin harkokin yau da kullun a Najeriya Zakari Lamba
idan su ta coronavirus sai ka da farko kuma kamar to amince da cikar ba to sai su ka karba da kanin su da kasar China ta ta kosti amma da su ga abin nan na ku ne musu mutane musamman a jihar New York din to ku san yanzu suke yi da kuma shi shugaban kasar Amurka ya kama magana wato masu cin karo da juna ya yi tuka da walwala shi ma da farko bai da lambar da shi ne ne da hakikin shi ma ya kama da to fara da kuka zaben zai ka tiri ka amma kun ka gwanin cutar ta zo kama Amurka ku kun ba rana ne ko a ke zaben ba akan fara zaben din da wuri
Nasim Sa'ad wani dan Najeriya ne da ke bibiyan zaben yana cewa
Amerika na da irin kasashen da Najeriya da sauran kasashen duniya suke kwaikwayon abubuwa daga wurin su suke ganin saboda wurin ka ke samun advancement da sauran su kuma a yanzu ai da ba suke tafiya this coronavirus and yet the Donald Trump yake yi approach on coronavirus in a for me personally I feel the approach and she in a little bit of a harsh way Joe Biden has a better agenda than Donald Trump shi Joe Biden ya dade yana siyasa rayuwa shi kuma Donald Trump ba wai dan siyasa bane dan kafin
Ahmad Jahun masanin harkokin siyasa
ra'ayina a dangane da zabe da yake zuwa ko yake gabatowa na kasar Amurka shine muna yi wa Donald Trump fata na alkhairi muna fatan Allah ubangiji ya sa ya zarce ya maimaita domin mun fahimci yana kaunar Afirka yana kuma kaunar Najeriya kuma sannan yana son zaman lafiyar Najeriya domin lokacin da aka yi zanga-zanga ta ƴan sagaya dan takarar wanda mun fahimci shi baya kaunar Najeriya ya fito ya zuga wanda kuma kusan mu abinda muke gani ma maganganun da yayi sun yi tasiri wajen kara baki da kuma lalacewa na al'amarin zanga-zanga da ake na ƴan sagaya haka muna fata muna yi wa mai girma Donald Trump fatan alkhairi
halin yanzu dai duniya na jiran ta ga ko wa zai lashe zaben na shekarar bana tsakanin manyan ƴan takarar biyu don cirewa al'ummar Amurka kitse a wuta Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
muryar Amurka ake sauraro don samun sahihan labaru daga majiya mai tushe a jamhuriyar Nijar da ke shirin babban zabe a watan gobe hukumar sadarwa CSC ta yi zama da jam'iyyun siyasa don bayyana dokokin bada labarai a kafafen labarun gwamnati da masu zaman kansu a lokacin zabe ko kuma a lokacin yakin neman zabe don kaucewa samun korafe-korafe shugaban hukumar ta CSC Kabiru Sani ya yi wa manema labaru karin bayani bayan kammala wannan zama
in kuna tunin 11 ga watan Satumba da 16 ga watan Satumba mun yi wata ƴan mahaura nan tare da ƴan siyasa da masu gidajen kawo labaru masu zaman kansu da na gwamnati ba su yanzu za mu shirya zaɓe muka ce ga ayon doka da za mu ɗauka su ma gyaran huska za mu tunda zaɓe da aka yi shekarun baya wasu su fasa shi dadi ba an samu dan cikas har da doka doka ce doka kuma dan adam ke tabbata zama daidai amma mun ji kukan su muka dan kawo gyaran huska to yanzu su ne muka yi jid za a ba da ɗan jarida da ɗan party politics ɗan siyasa duka za mu zo a yi projectan shi mu ce ga abin da kamata ku yi ga abin da ba su kamata ku yi ba kuma za mu ba kowa abin na exemplar guda don suka tashi harkar siyasa in za su sa bisa jarida ko jaridu masu zaman kansu ko na gwamnati ga ɗancin mu ga abin da aka doka ta ba na farko dai mun ce musu ɗan jarida kuna son shi ba ku san shi dan jarida ne ba kamata a takura mushi ba ko na zaman kanshi ko na kasa ne in kuka gayyace su wajen taro ku ba su daraja su na biyu su kuma ɗan jarida su yi adalci a tace labari bisa ka'idodin aikin jarida na biyu kuma lokaci ne da kowane party politics ko dan takara kamata a ce ya ansa cikin jarida kenan wani committee ne muka sa wanda duk party politics da aka dauki dossier shi ko government and party politics za a doka sakonnin shi a sa su kyauta a kwanan wa'adi na kyauta da aka bata ba dan party politics kenan ko bai da CCB da ko dala so to dai na gwamnati kyauta ne ya kamata na wa'adi muka hidda muka ce to wan ga duk dan party da aka ce an yi na'am da kandida da takarar shi ko group ma ya kamata a sa musu sakon su kyauta
shugaban hukumar sadarwar jamhuriyar Niger CAC Kabiru Sani bayan ganawa da ƴan siyasa kamar yadda wakilin ma birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana kana shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga babban birnin Najeriya Abuja Sero, kawo mana shiri na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin mu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esero, jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan makon, wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako dake birnin Kwanni a Jamhuriyar Niger ya aiko mana da rahoto na musamman kan yadda ta kasance a kasar ranar yaki da miyagun kwayoyi da ya gabata. Haruna nan da rahoton.
Jamhuriyar Niger ta bi sahun sauran takwarorinta na duniya domin tunawa da ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin yaki da fatocin miyagun kwayoyi a lokacin da yake wa ƴan kasar jawabi a madadin hukumomin wannan kasar a kawofin yada labarai na gwamnati. Ministan Shari'a Malam Amaru Amadu yana mai cewa
the Niger is at present a producer of drug with a position charnier and the left
sub-Saharan. Jamhuriyar Niger ba a sarrafa miyagun kwayoyi amma kasancewar kasar na tsakanin Afrika ta sararin Sahara da arewacin wannan nahiyar shi yasa jamhuriyar Niger ke kasancewa kasar da ake bi domin neman safarar miyagun kwayoyi ta ƙasa ko ta sama ko ta ruwa kuma wannan kwayar ana aikata ne zuwa kasashen Turai ko kasashen Asia ko da yake ana barbada dar kalilan domin masu amfani da ita nan cikin kasar mu domin hukumar da yaki da miyagun kwayoyi of trace wannan kasar a wannan shekara 2019 ta samu kididdiga kamar haka gram na kwayar ganye miliyan 6,292,826 gram na cannabis miliyan 5,962 yayin da aka samu gram na cocaine 546,048 sai kwayoyin amphetamine 258 yayin da aka samu samu kwayoyin ephedrine gram 757 sai kwayoyin diazepam 888848 sai kwayoyin tramadol 3,388,268 kuma kudaden kwayoyin sun kai biliyan 8 na sifa. Ministan ya ci gaba da cewa duk wani ta'addanci kudaden safarar kwaya ne ke tallafa masa, wannan shi yasa ofishin sa daukar matakai na yakar waɗannan ababen guda biyu. A bana yaki da miyagun kwayoyi ya mayar da hankali akan matsalolin kiwon lafiya da abinda yake haddasawa domin sanin yanda za a tunkarar abin a fannin kiwon lafiya. Don haka nema maudu'in wannan shekara na tunawa da wannan ranar na yaki da fitocin miyagun kwayoyi ke sani cikakke don daukar matakan kiwon lafiya da umurnin samun cikakken labari don tunkarar lamarin. A garin birnin Kwannema an gudanar da bikin toye kwayoyin da aka kama a shekarar ta gabata, inda babban alkali mai shigar da kara a babbar kotu ta birnin Kwannisa da Siraju Shibo ya yi wa manema labarai bayani daga bisani kamar haka.
Lele wannan buci shi ne kowane shekara kungiyar mai zaman kanshi da yana na kasashen na duniya gaba ɗaya shi ne ake kiya a Association Radio Nationale shi ne ya hito wani kundi yake kowane shekara a kwanan 26 da watan June ya kamata kwaya da suka kama da aka yi mutane shi wannan a so a kone su saboda shi ne yanzu muna nan dan mu kone su kuna gani kuma haka ne ana nan gaya nan.
Shi kuma ga takarar ofishin shugaban gundumar garin Kwanni kiraye ga sarakunan gargajiya da su fadakar da al'ummomi game da bukatar taimakawa jami'an tsaro a cikin wannan aiki na yaki da sarfar miyagun kwayoyi.
Sarakuna da ku muke ya kamata duk ku kawo gudunmawa ku cikin wannan aiki da jami'an tsaro da justice suke yi na lead counter la drug kwaya mugu abu ne yana sa hauka yana sa mutum ya yi kishi babu abin da bai sa abin da duk ke zuya ma mutum hankali da an zuya hankalin mutum komi zai karshen ta ma ya dawo ma gare mu mu da kanmu ya halaka mu kenan vraiment ya kamata wadanga sojawan mu da sojojin mu mu kawo musu gudunmawa mu kama musu aiki ne na kasa suke yi ba nasu su kare ba mu ma sai mu sa hannu abin yayi yawa.
A nasa bangaren shugaban kungiyar farar hula ta inci da walwala Abdullahi Kado ya yi mini bayanin muhimmancin wannan ranar ga al'umma.
Irin wannan rana babban muhimmancin da gare ta ga al'umma kun ga dai tunda safe muke nan muna kone wanga waga kwaya muna nan komu ta mun shake ta kenan babban muhimmanci da aka gare ta ille wanga aiki bane na jami'an tsaro kadai kuma ba aiki bane na su jujuji su kadai kuma ba aiki bane na su wanda an ma'aikatan gwamnati kadai kenan aiki ne wanda ya shahe sarakan gargajiya ya kamata su dinga waye mutane kai ya shahi malamai tunda suna wa'azi a sa shaye-shaye cikin wa'azi a kwatanta mutane ya shahi mu masu haƙin ɗan adam mu ma kamata mu waye mararan mu kai ya zamanto a bar shaye-shaye
da birnin Kwanni. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Haruna Mamman bako ni Binta Esero da na hada shirin na kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako.
Babangida Jibrin shigo da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa kawai su dai mutane 73 ne aka tabbatar sun rasu sakamakon zanga-zangar kawo karshen bangaren 'yan sanda na SARS da aka gudanar a kasar a kwanakin baya, inda kuma mutane 1,596 aka kama bisa zargin da ake musu na fasa cibiyoyin gwamnati da na kamfanoni ko al'ummomi masu zaman kansu a sassan kasar daban-daban. Daga cikin waɗanda suka rasu inji jaridar ta The Nation sun hada da 'yan sanda 22 da kuma fararen hula 51 sai 'yan sanda 26 da aka ji wa rauni tare da fararen hula 37 sai kuma jaridar The Punch jaridar da ta ruwaito cewa yanzu aka an goge Boko Haram da sun sace wani pastor na cocin Christ ke birnin Johnson Sokoshi bayan da ya shafe kwanaki 12 a hannunsu. Jaridar The Punch ta bayyana cewa Reverend Polycarp Zango a Sokoshi ne bayan sace shi kwanaki 12 da suka wuce a lokacin da yake kan hanyarsa da zuwa jihar Gombe domin halartar wani taro kafin sakowar tasa da sai da aka nuna wani bidiyo inda yake jawabi tare da yin kira ga gwamnati da sauran kungiyoyi su taimaka wajen sako shi. Sai kuma jaridar da banga jaridar da ta ruwaito cewa sojojin Amurka sun ceto wani ba Amurka da aka sace a jamhuriyar Niger inda kuma aka shigo da shi Nigeria. Jaridar da ta ruwaito shugaban Amurka Donald Trump a sakonsa na Twitter kamar da ya saba na cewa sojojin Amurka sun kwato wani dan kasar ta Amurka da ƴan bindiga suka sace a Nigeria ranar Asabar din nan. Ceto dan kasar na Amurka da sojojin kundin balan Amurka suka yi dai ya samu haɗin gwiwar sojojin Nigeria da na jamhuriyar Niger, inji jaridar ta The Vanguard. Sai kuma jaridar The Guardian kamar da sauran jaridun duniya ta maida hankali ne akan zaben da za a gudanar a ranar Talata nan a kasar Amurka wato gobe kenan. Jaridar The Guardian ta Nigeria dai ta yi bita tare da bayyana kudurori da kuma muhimman batutuwa da suka shafi wannan zabe na kasar Amurka tare kuma da tsokaci akan rigingimu da ke ci gaba da haddasa kace na ce a wannan zabe musamman ma dai ta bangaren shugaban kasa Donald Trump da kuma abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. Batun zaben na bana dai kamar da jaridar The Guardian ta Nigeria ta bayyana cike yake da matsaloli musamman ma dai na coronavirus wanda kawai yanzu ya kashe fiye da Amurkawa 200,000 da kuma karyewar tattalin arzikin kasar. Jaridar The Guardian dai ta bayyana cewa Amurka da yawa na ci gaba da bayyana fargaban su game da sakamakon zaben musamman ga yadda shugaban Amurka mai ci yanzu ya ce ba zai yarda da wani sakamakon zabe da zai bayyana cewa ya fadi wannan zabe ba. Babin Jibran Murai Amurka daga Nigeria.
Yanzu lokaci yayi na shirin Muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin Muryar Amurka, ni Nasiru Adamuyeli Kaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Ga sharhin Muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A Venezuela, haramtaccen shugaban kasa Nicolas Maduro da jami'an haramtacciyar gwamnatin sun kuduri aniyar rike mulki ta kowane hali da za su iya. Domin cimma wannan buri nasu, suka yi kokarin nakasa harkar demokradiya a Venezuela. Wani kwakwaran misali shine Maduro ya dau aniyar gurbatar da zaben yan majalisu da za a gudanar ranar 6 ga watan Disamba. A ranar 1 ga watan Yuli, hukumar zaben kasar ta sanar da cewa za a gudanar da zabe ran 6 ga watan Disamba. Shugaban rukun kwariya Juan Guaido ya fito fili yayi wa jama'a bayani cewa ba bisa ka'ida aka kafa hukumar zaben ba saboda mambobin hukumar ma kotun kolin da ke karkashin gwamnatin Maduro ne suka zabe su. Don haka yan kasar Venezuela da ke adawa da Maduro ba za su shiga zaben ba. Jam'iyyun adawa 37 da ke goyon bayan gwamnatin rukun kwariyar na shugaba Guaido da kungiyoyin al'umma 107 sun sanar da kauracewa zaben saboda a cewar su shiga zaben mai cike da magudi na Maduro kamar daidai yake da sun amince da matakan gwamnatin kama karya ne. A matsayin martani ga haɗaɗɗiyar kungiyoyin adawar siyasa a Venezuela, haramtacciyar gwamnatin Maduro ta sauya shugabancin jam'iyyun adawa da dama da magoya bayan su da suke fakewa suna nuna kamar masu adawa ne da haɗin kan Maduro. Uku daga cikin agent da ke da goyon bayan Maduro suke shugabancin jam'iyyun mafi girma 3-4. A kowane hali, kotun kolin kasar da ke da goyon bayan Maduro ya yanke wa agent din Maduro hukunci da ya ba su gaskiya. Ya musanya da yawan shugabancin jam'iyyun adawa da agent din haramtacciyar gwamnati. A sakamakon hakan, waɗannan barayin manyan jam'iyyun wanda ba sa magana da yawun al'ummarsu sun zama gurbatattu kuma yanzu sun kafa kungiyar adawa ta ƙarya. Dukkan jam'iyyun uku da suka zama 'yan amshin shata sun jaddada cewa za su shiga zaben 'yan majalisun na 6 ga watan Disamba saboda rawar da suka taka wajen kwacewa 'yan kasar Venezuela damar su ta zaben shugabanninsu ta hanyar zabe na gaskiya da adalci. Ma'aikatar Baitul Mali na Amurka ta yi amfani da dokar da ta baiwa shugaban kasa dama mai lamba 139,692 wanda aka yi wa gyara aka saka wa shugabannin jam'iyyun adawa takunkumi. Sune Jose Bernal Gutierrez Parra da ɗan uwansa Miguel Antonio Jose Pontelli Parra da Galimo Antonio Lucas Osario da Chen Jose Bucaran Paraguay da kuma Williams Jose Benavides Rondel Sakataren Baitul Mali Stephen Nuchin ya ce Amurka ta jajirce wajen rike gwamnatin Maduro da magoya bayanta da laifin tafkacin hanci domin tabbatar da ganin ƴan ƙasar Venezuela sun samu zaɓe mai inganci kuma mara magudi da ya cancance su. Amurka na tare da gwamnatin rikon ƙarya na Guaido da jarumin demokradiyya a Venezuela a cikin ƙoƙarinsu na maida Venezuela kan turbar demokradiyya. Sharhin muryar Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.